haɗuwa kamar yadda aka sani wato yau ne muke cikin 17 ga watan Ramadan. Hijira tana shekara 1423 da 44 afwan 1444. Kamar yadda aka sani kuma irin rana ta yau ne wanda a musulunci da zai taɓa mantawa da rana irin ta yau ba. Musulunci da musulmai ba za mu taɓa mantawa da rana irin ta yau ba, wanda a duk wani musulmi da ka sani a faɗin duniya wannan rana ce ta samo shi daga halaka. A wannan ranar shugabanmu wanda yake tausayinmu fiye da kowa, wanda yake tausayinka fiye da mahaifiyarka da babanka, harisun alaikum azizun alaihi ma anittun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, wanda yake mai tsananin rahama ne, mai jin kai ne ga al'ummarsa, to a irin rana irin ta yau ne manzo Allah ya tsaro ya tsamo duk halitta daga cikin halaka, wanda dabarun shugaba ba sallallahu alaihi wasallama da dukkanin halitta da jini suna cikin halaka, da ba dan annabi ba shi ya tsamo halitta daga cikin halaka. Saboda irin rana ta yau ne wato su kafirai kamar yadda aka sani bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya isa Madina su kafirai a irin rana ta yau ne shaitan da iyalan gidan shaitan irin su Abu Jahal suka zo suna so su shafa musulunci a irin rana ta yau ne aka yi. Wanda kamar yadda aka sani ba jan kissa zan ba saboda yanayin lokaci, to amma an sani wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo su wannan ayari na Abu Sufyan suka wuce suka tafi Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da izinin Ubangiji ya fito da sabansa domin a cin musu a hanya, aka zo aka tarar sun muci. Wanda daga baya kuma bayan sun dawo ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da umarnin Ubangiji, wanda a wannan ayarin sa Abu Sufyan ne da wasu 'yan tsiraran mutane sun tarun dukiyoyi, shi yasa ba sahabban manzon Allah a wannan fitar ba wai sun fita da makami ba ne, ba da niyyar yaƙi aka fita ba, an fita ne kawai saboda su can mushrikan Makka lokacin hijira sun tsare musulmai, sun rike musu kayayyakinsu, sun musu kaza, sun rike musu ƴaƴansu, sun rike musu matansu, to yau kuma ga su kuma dukiyar Qurayshawan, wanda su Quraysh suka rike dukiyoyin musulmai a Makka, yau kuma gaci kuma an tona dukiyar Quraysh gabaki ɗaya za a wuce da ita ta Madina. Sai Allah kuma ya halatta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a fita a tare wannan ayari, wa idza idukum Allahu ida ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum, kutuna yayin da Ubangiji ya muku alƙawarin ɗayan jama'an nan guda biyu, ko dai wannan ayarin na Abu Sufyan ko kuma wancan taron Quraysh, saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita su kuma can Quraysh sai suka ji labarin abin da ya faru, wanda Abu Sufyan daman ya tura ya tare da su Abu Jahal su zo su kare dukiyoyinsu, dan haka suka fito da makamai da shirin yaƙi kusan mutum dubu ba ko 50 ne, haka suka fito da niyyar yaƙi, suka fito da bayansu, suka fito da matansu, ana musu kaɗe-kaɗe. Shugaba kuma ya fito da sahabbansa wanda ba su wuce mutum 300 ba, ba a fito kuma da niyyar yin yaƙi ba, shi yasa Ubangiji yake cewa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum, su sahabbai sun fi son wannan su tare ayarin Abu Sufyan wanda shine ba makami, kawai tare shi za a yi, ya saranta Abu Sufyan, ya saranta shi kira karba abin da yake hannunsa, ya zama ganima. Shi kuma Ubangiji ya hukunta cewa wa'incan masu makaman, masu igo, masu tashin hankalin su yake so a tara. Wanda a ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan aka tafi aka nufi su wa'incan din. Shi Abu Sufyan ya canja hanya, ya zaga, ya ba a haɗu da shi ba, su kuma wa'incan sun to manzo Allah ya tafi tare da su, wanda shi yasa akan hanya shugaba sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbansa akan wannan yaki. Ya suke gani saboda su ansarawa su manzo Allah yake su ga sun yi magana saboda alƙawarin da suka yi a Aqaba sun yi alƙawari ne cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam in ya taho gare su za su kiyaye shugaba za su kiyaye janabi na sayyidina rasulullahi muddin ana cikin madina yau kuma sai gashi ba a madina ba an fito wajen madina kaji wani abu da Allah ya musu to amma da yake masoyan ne su sahabbai masoyan ne a take Sa'ad ibn Mu'adh ya ce ya rasulullah ina ganin dai mun kake nufi ko to wallahi ya rasulullah idan cikin tekun nan ka tace mu keta wallahi za mu keta Miqdad ibn al-Aswad ya ce shi kuma ya tashi ya ci ne har Ibn Mas'ud yake cewa ya ce akwai wani muƙami wato na Miqdad ibn al-Aswad da a ce ni ne da wannan matsayin da ya fiye mun duk abin da yake cikin duniyar nan shi ne tashi yake cewa ya ce wallahi ya rasulullahi mu ba za mu gaya ma irin abin da mutanen annabi Musa suka gaya annabi Musa ba da suka ce kaje kai yaƙi zahaba anta wa rabbuka faqatila kaje kai da ubangijinka kai yaƙi haka Yahudu suka gaya annabi Musa shi kuma Miqdad ya ce wallahi ya rasulullahi qatula an yaminaka wa an shimalaka wa bayna yadayka wa khalfaka zamu yaƙi a bayanka da gabanka baki duk abin da kace ni ya rasulullahi zamu an ce anan ne aka ce sai a ga manzon Allah yana farin ciki fuskarsa tana haske ka san yana farin ciki in yana murmushin nan nasa sai dai ga haske yana bayyana za ka ce sai a gina haske fuskar nan tana haske to anan ne kuma shi kenan aka tafi kuma ubangiji kuma ya hukunta abin da ya hukunta su can su Abu Jahal sun zo suna cikin alfahari wanda a lokacin sun fito da niyyar ko me za a yi a yi manzo Allah kuma ya fito da sahabbansa alaihi wasallam da mutum bi 300 ba wanda aka zo aka tsaya saboda jarumta ta sahabbai wasu daga cikin matasan sahabbai lokacin an yi sahu mala an yi sahun yaƙi sai ka da sai su dinga cewa akwai wani daga cikin sahabbai wani matashi dinga cewa ya anni arni Abu Jahal babba nuna mun Abu Jahal su mutanen Madina ba su san Abu Jahal ba su dai suna jin labarin sa makiyi ne yayi kaza yayi kaza nuna mana Abu Jahal ha Abdurrahman bin Affan yana cewa yace kai wayannan yara sun dame ni nuna musu Abu Jahal wai in nuna muku me za ku yi masa ne yace ni na fi so in ga mazaje sun tsaya a gabana nan da nan amma sai ga wasu matasa ashe wayannan matasan su ne tashin hankalin ana tsaye an yi wannan sahun can wato sai daga cikin mushrikai sai Utbatu ya fito sai Walidi ya fito sai Shaybatu ya fito wadi manya-manyan kafiran nan a take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina Ali da sanadi dan Abu Dalib ya fito aina Hamza sai da Hamza Asadullahi ya fito aina Ubaida sai ga Ubaida ya fito farko da bayan sun fito wayannan ansarawan masu suka an gaza su suka maza suka fito Utbatu ya ce kai su waye wayannan da Allah ku koma ɗan uwanmu muke so na jini su fito mu buga to daga nan ne manzo Allah sai fito da sayyidina Ali da sayyidina Hamza da Ubaidatu saboda haka aka zo shi wannan Walidu yayi kan sayyidina Ali kan ka ce me wannan fakana ka amsa zahibi sai gashi ya zama jiya babu shi ya mutu shi kuma sayyidina Hamza kasan Asadullahi ne sai na haɗa babban manzon Allah yana zuwa ya kan Shaybatu babban hindu kenan kan ka ce me wannan shi ma ya gama da shi ya tura shi lahira shi kuma Ubaidatu damun dattijo ne dan uwan manzon Allah ne yawa dan uwa ne dan Harisu ne Harisu babban dan Abdulmuttalib wata hikima ta manzon Allah manzon Allah duk sai fito da ƴaƴan gidansa jikinsa kaga abin da ake so shugabanni kenan su dauka idan wato abu na tashin hankali ne karka aje ƴaƴanka ƴaƴan al'umma ka tura kaga nan tashin hankali ne yaki ne manzon Allah sai fito da jikinsa jin sayyidina Ali dan uwansa ne kaninsa ne Hamza babbansa ne wan sayyidina Abdullahi ne Ubaidatu ya kamar yaya ne gurin manzon Allah a shekaru amma ko manzon Allah shine babba to da haka shi kuma Ubaidatu anan ne sai suka yi ragas da shi da Utbatu da shi da abokin karawarsa kowa ya tafi kowa saboda an ce shi ya sare shi a nan jijiyar kafarsa yankin makafa kan ka ce mai wannan da sai da na'ad da hadu suka yi kansa suka gama da shi yikenan aka ɗauko shi Ubaida ta aka zo da shi wato nan inda manzo Allah yake zaune cikin wannan rumfar da aka yi wannan rumfar mai alfarma yawa rumfar da a gurinmu sai mu ce ai ta fi kowace rumfa ta duniyar nan ko yawa ta fi kowace ba kai ka ci zillar arshi ce ai inuwar Allah ce nan wajen inda manzon Allah yake zaune inda aka yi manzon Allah ya zaune ai inuwar Allah ce a nan wajen to saboda haka a nan ne fato shi ne ya ki sai ya tarnike su wayannan ansara da suke cewa a nuna musu Abu Jahalin kankace mai wannan shi Abdurrahman dan Affin ya ce ba sai na ga sun yi wani irin dauki kan Abu Jahalin kai ka ce shahu ne ya ga nama kankace mai wannan dama Abu Jahalin ya fito yana ta kaiwa da kawo a cikin yakin ya sa gulagulai a cikinsa yana takama kankace mai wannan sai gashi a ƙasa yif sun yadda shi suka yi kansa da sara suka turmushe shi ya zama yana dan numfashi sama-sama amma bai mutu ba haka aka dinga yakin wanda a lokacin ne sai za a samu zarba ta dabino kuma za a riƙe ta girgiza ta sai ta zama takobi sai ba sahabi sai shiga a ci gaba da yaƙi wanda shi Badar yana daga cikin yakin da shugaba ya shiga ciki kasan su diwan an ji yaƙi manzo Allah yana zamani sai abin ya zama zai karye musu tushi manzo Allah kuma sai ya shigo saboda shi zuku wata ne to ana cikin wannan halin akwai kasan yaƙi ne wani imtihani na Allah ƴan uwa da ƴan uwa ne an haɗu a wannan lokacin akwai ɗan Sayyidina Abubakar kafin musulunta yana cikin kafirai akwai yana cikin kafirai ga kuma Sayyidina Abubakar shi yake tare da manzon Allah ga Sa'ad bin Mu'adh yana gadin rumfar da takobi wanda sai daga bayan shi ɗan Sayyidina Abubakar ina tan Abdurrahman ne ko Abdullahi yake ce masa ai a Badar yake ga Sayyidina Abubakar in na ganka kauce ma nake shi ko Sayyidina Abubakar yace ni kuma kai nake ne ma da na ganka kashe ka zan yi yake ga ɗan nasa to akwai wannan Umayyatu wanda shi daman bai niyya fitowa Badar ɗin ba saboda abin da ya ji labari ya taba ji an ga masa manzo Allah ya faɗa ya ce a Badar za su kashe shi za a kashe shi sai yake tsoro matarsa da dinga haba kana sadauki ya fito yaƙin to shi Umayyatu shi ne ya wahalar da Bila a maka ya azabtar da Bila to an fito cikin yaƙin ana shi Bila daman tun da ake cikin yaƙin na Umayyatu yake nema shi kuma Umayyatu gashi ƙurzumin kafiri gashi kuma abokin Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf kuma sahabin manzon Allah ne amma Abdurrahman bin Auf da zai hijira akwai dan alƙawari da wasu ɗan ajiyansa a gurin Umayyatu to ma gashi an yi hada a yaƙi saboda haka Bila ya dinga bin Umayyatu yana kai musu suka shi kuma Umayyatu yana ta guduwa hatta kai ta kawo sai dinga dan fakewa da shi abokinsa Abdurrahman bin Auf yana gudu da ya ga bala'i Bila ya biyo shi ya ɗauko ɗansa ya miƙa wa Bila ya kashe ɗan don da ya ƙyale shi Bila ya bi shi saboda haka yana zuwa ragajar sai ya faɗi yana faɗuwa Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala an sai ya faɗa kan shi Umayyatu ɗin Bila bai saurara ba sai dai dinga ba ta ƙasansa yana suka masa sai dai gama da shi to haka dai aka yi yaƙin waɗannan kafirin nan aka karkashe kusan mutum 70 daga cikinsu ragowar kuma suka shara ta gudu suka shara gudu na tsoro aka kama kuma wajen bursunonin yaƙi kusan mutum 70 a kama su wanda bayan an yi wannan ne shugaba sallallahu alaihi wasallama yake tambayar wa zai zo ina Abu Jahalin an ce Ibn Mas'udin shi ya tafi ya dinga duba cikin wanda aka karkashe sai ya gan shi a kwance raina hannun Allah yana dabda gangarawa jahannama da ya gan shi ya ce a anta Abu Jahalin shin kai ne Abu Jahalin saboda kafirci saboda Allah ya tsoro zuciyar sai ya ce hal a amadu min rajulin qataltumuhu wai shin akwai wani babban mutum fiye da wannan na kwancan da kuka kashe shi yana fuciki yana ganin jahannama wai amma ba zai ce wai akwai wani mafi girma ina ma dai ba waɗannan ƴan garuwan ne suka kashe shi ba wai mutanen Madina su ne 'yan garuwa, waɗannan leburorin ina ma dai ba su ba ne. To an ce Ibn Mas'ud daga nan ya ƙarasa shi ya kashe shi, saboda haka daga nan aka kama hursunonin yaƙi wanda za a kashe kuma aka karkashe su, aka samu wajen mutum 24 a nan wajen Badar, wanda al'ada shugaba sallallahu alaihi wasallam idan yayi yaƙi baya barin wajen, sai an yi kamar kwana uku a wajen tukunna, saboda ai sadauci ne annabi. Yawwa, saboda kafeta kai ka taɓa ganin za a tafi yaƙi a tafi da iyali? Yanzu in za a je yaƙi ai tsoro ake ko? Ai ba za ka je da matarka ba ko ɗanka, matarka ai za ta zame ma nauyi, amma shi manzo Allah saboda jaramta za a tafi da iyali, sai an ɗauki a cikin matan aure, sai an ɗauki wata ma an tafi da ita, in an je kuma a zauna da ita sallallahu alaihi wasallama. Shi ne kafirai wajen mutum 24 aka je wannan ƙalibu Badar ɗin nan, aka yi haka aka binne su, wanda har manzo Allah ya tsaya akan wannan ƙalibu ɗin ya dinga ciro sunansu ɗaya bayan ɗaya. Sahabi suka ce ya Rasulullah, ai ba sa jin mu. Ya ce ma antum bi asma'il ma aqulu lahum, ai ku ba ku fi su jin abinda nake gaya musu ba, ba ku fi su ji ba. Kenan ba an yi irin su Umayyatu kuwa, shi malaman sira ma sun ce ba a je ba yi cikin ƙalibin ba, shi saboda kafirci in an janyo shi haka sai fatar ban yatsan ya cire nan gabar ta cire, duk kafirci ya zubin gunya jikin haka ya narke ya lalace. To aka zo su yi butaccin nan, kuma aka zo wanda daga ciki kuma akwai wanda aka kama su tun a hanya, irin su Nardu ɗan Haris, wanda yana daga cikin manyan shaƙiyayi, wanda zai je su wani da nasu mai shari'a wal hadisi, wanda zai zo su jaridu irin na wannan lokacin, ya zo maka ya tara mutane yana karanta yana shaƙiyanci, wai shi ma alƙur'ani ne. An zo hanya aka yi umarni aka kashe shi, daga ba kuma aka zo ribatattu kuma wani lamari na Allah, hadda Abbas, hadda mijin Zainab ɗan manzon Allah, wanda annabi shi Abbas an ce akwai wannan munafikin Ubay ɗan Salul, wanda a lokacin shi ne ya ba da rigarsa ga Abbas, wanda daga ba shi ma Abbas an sani shi ma ya zo ya fanshi kansa, tunda daga ciki sai aka sanya musu wanda an san shawarar da aka tsakanin Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya ce duk aka kashe su, su san cewa babu wata uhuwa sai ta musulunci, ni a haɗa da ɗan uwana in gama da shi. Abubakar akwai ɗan uwansa shi ma ya kashe shi, Hamza akwai ɗan uwansa shi ma ya kashe shi. To sai na Abubakar ba da shawarar cewa dai a tsaya dai a karɓi wato kuɗi a gurinsa, shi kowa ya fanci kansa, wanda ba shi da kuɗi kuma a ba shi ‘ya’ya na musulmi kamar mutum 10 ya karantar da su. Haka ku aka yi, shi kenan shi Abbasu ya zo ya nuna ba shi da dukiya, manzo Allah ya masa wata irin mu'jiza, aka ce ina kuɗin da ka ba wa matarka, waje kaza waje kaza waje kaza, an ce tun daga sannan ya tabbatar ba wanda ya san wannan abin, sai musulunci ya shige shi. Ita kuma shi kuma Abul'as bin Rabi'i mijin Zainab, ga Zainab ɗin manzon Allah ya gina, gashi kuma ya fito yaƙi, an ce sai ita Zainab sai ta aiko da ratayenta na mata, wanda ratayen nan na Sayyida Hadija ne da ta sanya mata lokacin bikinta, sai ta aiko da niyyar ta fanshi mijinta, aka ce ana kawo shi, manzo Allah ya kalli wannan ratayen sai ya gane cewa na Hadija ta ne, an san kuma yadda manzo Allah yake san Hadija ta. Manzo Allah ya ce to idan kun ga za ku ban mata ku sakan mata ribatattanta, shikenan duk kuma za ku rike, shikenan aka ban musu zabi. Su da kansu suka ga cewa dole wannan aka saki wannan aka ban mata wannan ratayen nata, aka saki shi Abul'as, amma sai da manzo Allah ya masa sharadi, an sake shi amma shi da sharadi za ka rabu da manzo Allah ya masa sharadi akan cewa zai rabu da Zainab ya kawo ta hajjida har Madina, kar wani abu ya tabata. Ya dauki alkawari akan haka, bayan an gama Badar kuwa ya ɗauko Zainab ita ce babbar ƴar manzon Allah akan abun hawa, sai da ya kawo ta har Quba, ya ce to kin ga nan ga Madina can mahaifinki yana nan, ki tafi. Sannan ya juya, to manzo Allah a cikin hadisi ya tabbata yana yaba masa, wanda kuma daga baya shi ma kuma ya musulunta, kuma manzo Allah ya mai masa da ita Sayyida Zainab. To haka aka yi dai, to a irin wannan rana ne aka yi wannan abu, wanda annabi musulunci ya samu sarar da bai taɓa samu ba. Don haka kuma muna tawassuli da su ahal Badar tun daga kanku. wato shugaban duniya da lahira wanda Allah ya tattare masa komai kamar da mulamin shibna yake cewa huwal kullu minhu kullu baddanan wa zahira wanda zamanta ira zamanta rakaba shauki anhul mujamma'a wanda shi yake cewa shine al mujammaku wanda maza Allah yake cewa huti to fatiha khazainal ardi ila tiyadi duk komai mu budan taska kasa Allah ya bani wanda yake cewa fa'ullimtu ilmal awwalina wal akhirina an sanar da ni ilimin farko da na ƙarshe wanda ubangiji yake ce masa wa'allama kamalan takunta alam wanda Allah ya sanar da shi komai wanda yake cewa cikin hadisi innama ana qasimun wa khazun wanda shine mai rabo shine mai taskace dukkan wasu bayan na Allah wanda shine a cikin hadisi ingantacce yake cewa salmi a roƙe ni in ji annabi roƙe ni haka manzo Allah ya faɗa a cikin ruwayar muslimu da imamu ahmad a roƙe ni yake ga wani sahabi shi kuma wannan sahabin yake cewa manzon Allah as'aluka murafaqataka fil jannati ya rasulullahi ina roƙanka in zauna da kai in makotaka da kai a aljanna to muna tausili da shi muna kamun kafa da shi muna nema a fadarsa duk bukatun mu Allah ya mana lamana duk bukatun mu Allah ya mana lamana kasan mu Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya Allah laddafa al'umma annabi halin da musulmi suke ciki na sha'anin kunci Allah ka sani Allah ka mana lidifi Allah ka raba mu da wahala ta duniya da lahira kuma Allah ka yi imanin Allah ka ban mu da annabi ka ban mu da annabi a kowane hali mu dinga jin ruhin mu yana tare da manzon Allah Allah kuma ka kiyaye mu sabawa koda yayi game ga hadarin manzo Allah ka dare mu Allah ka dauka ka musulunci da musulmai Allah ka kasanta kafirci da kafirai a Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya sauran yan uwa da suka tafi umara ko su tafi Allah da da su lafiya a duk abin da muke shayi a rayuwar mu na hadarruka Allah ka dare mu Allah ka kiyaye mu da zuriyar mu da mutanen mu da masoyan mu da mu kanmu gaba daya Allah ka biya mana bukatun mu da sunnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallama a cikin lamuran mu Allah ka yi mana albarka ka ba mu arziki ka ba mu imani ka ba mu kabuli kai mana lidifi a rayuwa Allah sa rayuwar mu ta yi kyau shehu mu shehu Aliyu Harabi Allah ya saka masa da alheri wanda duk abun da ake gabata a nan zawiya a cikin faidin sa ne cikin albarkar sa ne Allah ya ba mu albarkacin sa mu karanta masa Fatiha din salatul Fatiha uku Allah sai ya ladan gare shi Allah biya mana bukatun mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وسرقنا وسرقنا الحق على جيل صلاة المستقيم وعلى آله حق قدر الهدات الأرض صلاة الهدات حفظنا وإيالنا وكافة المسلمين من شر الكفار وغيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين